ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن شاشدا وطن رمضان هجرة أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو آيادا دريه دأربئين دبكوي ci gaba da karatunmu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 muna kana aya ta 93
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
الله سبحانه وتعالى يبين matsayina wanda ya kashe mumini da gangan da ganganci ta fuskar makomarsa ita ce wutar jahannam wanda wannan nuna bambanci tsakanin kisa wanda yake na kuskure shi yasa yayin da aka kashe wa mutum sai ya zanto kisan da aka yi wa wannan mutum din kisa ne wanda yake na ganganci to sai zamana shi wanda aka kashe masa wannan mutum din a matsayin dan uwa imma dai ya zabi al-iqtisas cewar a kashe wanda yayi wannan kisa din bisa ganganci wa imma kuma ya zabi cewa a bashi diya wanda shari'a ta bashi wannan dama din na kamar yanda yazo min hadisi abi huraira radiyallahu an fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce dukkan wanda aka kashe masa wani abin kashewa aka kashe masa wani nasa to shi yana da zabi biyu imma a kashe wanda yayi kisan wa imma kuma abada wato ainihin diya wannan idan ya zama cewa kisa ne na ganganci amma shi kisa wanda yake na kuskure to kaga ba batun mai al-iqtisas ba batun al-iqtisas batu ne kawai na abin da ya shafi al-kaffara da kuma ainihin abin da ya shafi ad-diya sannan a kisa wanda yake na ganganci ba ambaci batun al-kaffara ba sabanin kisa wanda yake na kuskure shi sai aka ambaci batun cewa to mutun zai yi al-kaffara sannan kuma ya bada ad-diya amma kisa na ganganci ba batun al-kaffara saboda matsayi na girman munin kisa din na ganganci sai zanto babu wani abin ma da zai wanke wannan din kamar yanda aka sanya yin al-kaffara ga kisa na kuskure sai zanto kawai sai dai bawa yayi ta tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta neman gafararsa, yayi ta yawaita ayyuka na alkhairi. Wannan idan ya bada ma addiya kenan. Yan uwan mamacin sun ce sun yafe kisa, wanda wannan shine mazhabul jumhur. Amma mazhabul imam Shafi'i da ruwaya daga al-imam Ahmad bin Hanbal, duk da yake a ruwayatul mashhura an al-imam Ahmad bin Hanbal, shine adamul kafara, rashin yin kafara din, cewar kisan ma na ganganci za a yi masa kafara. Idan ya zama cewa shi kisa na kuskure an masa kafara, to ina ga na ganganci kuma? Sai zama na min babi aula wa hara, kenan shi ya fi cancanta. To amma munin na shi kisan ganganci din, saboda nuna maka cewa kisa ne wanda yake ba amma ambata masa alkafara din ba, sabani shi na kuskure, daman kisan kuskure ne asalin, daman kai ba mai laifi ba ne, tunda bisa kuskure kai ba bisa ganganci ba. Sai dai an nemi yin alkafara din a matsayin wannan wani haƙƙi na Allah da yake kanka, na rasar da rai ne kai, duk da bisa kuskure ne, to amma an nemi kai wannan abin da ya shafi alkafara din. To amma nan batu ne wanda yake na ganganci, saboda haka babu batu na alkafara a kisa wanda yake na ganganci, wanda shine zance mafi inganci. Sannan kuma nuni akan munin kisan ganganci da addiya, sai aka sanya addiya din ta zanto addiyatul mukhaffafa, ya zama na cewa danginka su za su biya diya ne. Amma kisa wanda yake na ganganci, sai aka sanya addiya din, sai ta zanto addiyatul mughallaba, kai za ka bada diyar da kanka, kai za a dora wa nauyin biyan diya din, dan ka ji nauyin haƙƙi na ainihin kisan kai. Kamar yanda shi ma shibhu amdin, kisan kai na kuskure, to shi ma anan kisan kai wanda yake shibhu amdin, wanda yake kama da ganganci ba na kuskure ba, to shi ma anan abinda ake nema wajen mutum shine addiyatul mughallaba, shi ma shi za a dora wa nauyin ya bada diya ne, shi ma anan babatin al-iqtisas, tunda ba na ganganci bane kai tsaye, amma yayi kama da na gangancin, kuma ta gefe guda yayi kama da na kuskure, sai aka ce masa me shibhu amdin, da haka shi ma anan abinda yake kan mutum addiya zai bayar. Kamar yanda hadisu Abdullah bin Amr yayi nuni akan haka, wanda yake kitabu sunan lil imam Abi Dawud da Jami'u Tirmizi da kitabu sunan lil imam Ibn Majah da kitabu sunan lil imam Darqutni. To wannan nuni kan cewa lalle kisa na ganganci kisa ne wanda yake girman laifinsa ya kai yanda yake, wanda shi ya bayi ma wasu suke ganin cewa ko da ka tuban ma tsakaninka da Allah, to wannan fa zai wahala Allah ya karɓi tuban naka. Duba ga zahirul aya, ita wannan aya din. To amma idan mutum ya tuba, tuba wanda yake nagartacce, to Allah zai karɓi tubansa, ya zanto tsakanin haƙƙin Allah da yake kansa na kashe wannan mamaci din da yi bisa ganganci, to in yayi tuba, tuba nagartacce, Allah zai yi me? Zai karɓi tubansa. Sannan kuma haƙƙi na ɗan uwan mamacin na abin da ya shafi addiya, in ya bayar, shi ma wannan haƙƙin yayi me? Ya sauka. Saura kuma ragowar shi haƙƙin mamaci din kuma, tunda haƙƙoƙi ne guda uku. Amma haƙƙi na shi mamaci kuma shi yana nan, sai dai in mamacin da ya kashe din kafin ya kai ga mutuwa, to ya ce na yafe maka wannan kisan da kai mu, kuma yana cikin hayyacinsa, hankalinsa yana tare da shi, yayi haka, to shi kenan. Amma an ba a samu wannan ba, to dole kuma sai sun tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala, tunda wannan haƙƙi ne na wani, haƙƙi ne tsakanin bayi da bayi. Amma shi haƙƙi na Allah, idan aka tuba, aka yi tuba, tataccen tuba, to yakan karɓa. Sai dai kuma ganin damar Allah ne subhanahu wa ta'ala, ya iya biyan wannan haƙƙin cikin falalarsa. Kai mai laifin, Allah ya biya wancan da ka zalinta ta fuskar kashe shi, ko ta fuskar ƙwace masa dukiya, ko ta fuskar mutuncinsa. Ganin damar Allah ne, gwargwadon tubanka ga Allah ɗin, gwargwadon aikinka na kirki, to Allah kuma sai ya iya biyan wancan ɗin, kai kuma ya shigar da kai aljanna. wannan falala ce in ya ga dama. To amma ana magana ne kan abin da yake na hukunci da Allah ya tabbatar akai, wanda wannan wani abu ne kuma sai a lahira za a ga hakan kuma. Amma dai abin da Allah ya tabbatar ta fuskar hukunci shine haƙƙi wanda yake na wani, to wannan dole sai ka biya. Shi yasa yazo min hadisi Abdullah bin Amr bin al-As fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa yughfaru lishahidi kullu shay'in illa dayn, wanda ya samu shahada a filin daga wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala, to komi da komi za a gafarta masa, ko me yayi na tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai gafarta masa, illa dayn ne, amma banda bashi. Kaga bashi anan mai haƙƙin wani ne, banda bashi, don nuna cewa kenan abinda za a gafarta maka a kai shine abinda ya shafi haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, amma haƙƙi na bayin Allah to wannan sai an biya. Shi yasa ya zo min hadisi Zubair bin al-Awwam a littafin al-Musnad lil-Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin Hasan, haka ya zo a littafin al-Musnad lil-Imam Abi Ya'la, haka al-Musnad lil-Imam al-Bazzar, haka al-Musnad lil-Imam al-Shashi al-Haytham ibn Qulayb. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da faɗinsa cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun, lalle kai zaka bar duniya ya rasulullah, kuma su ma za su mutu su bar duniya, sannan kuma za ku zanto wurin Allah ubangijinku a ranar alkiyama kuna masu husuma da juna, kuna neman haƙoƙin junanku, wana ka zalunce ni ina neman haƙƙina, wana ka zalunce ni ina neman haƙƙina. To da haka sai sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, to a ranar lahiran ma sai an maimaita wannan batu na al-qisas al-iqtisas na batun mai haƙƙi ya nemi haƙƙinsa wajen wanda yake bi haƙƙi, irin abin da yake faruwa a nan duniya, na aje kotu, na aje kaza, na aje kaza, kokarin in kwaci haƙƙina. Sai manzo Allah sun ce ƙorai da gaske, domin kowane mai haƙƙi sai an maida masa haƙƙinsa, duk wani mai haƙƙi sai an bashi haƙƙinsa, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka yazo min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an fi sahih al-Bukhari, yake cewa idan mu'minai suka ƙetare siradi, wannan gada ta wutar jahannama. Kaga ana sun kubuta kenan daga abin da ya shafi haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, sun kubuta sun tsakaninsu da Allah, kaga mai lafiya lau. Yace to sannan kuma sai a tsaye da su a yi kisasi, wanda yake da haƙƙi na wani a yi ƙoƙari a yi mai a bashi haƙƙinsa, wanda ya cuci wani ta fuskar kisa ko ta fuskar dukiya ko ta fuskar mutunci ko ta fuskar kaza da kaza, to sai a yi al-iqtisas, a yi kisasi. To wannan abu ne wanda yake dole sai an samu wannan. Shi yasa min hadisi Abi Huraira fi sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle za a bayar da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abota haƙƙoƙin, hatta yuqada lishatil jalha min ash-shatil qarda, har akuya mai kaho da ta soki mara kaho, to nan ma sai a musu al-iqtisas, an yi kisasi sun rama. Wannan yana nuna cikar adalci na shi Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ijma'i ne. Amma hadisai da suka zo da bayani da ayoyi da suke bayanin wanda ya tuba Allah zai karɓi tubarsa, wannan batu ne tsakaninka da Allah din subhanahu wa ta'ala. Hadisu Abi Sa'id al-Khudri wanda na riga na ambata a shekaran jiya, wanda yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, na mutumin da ya kashe mutum 100 cewa yana da kofar tuba, wannan malami ya ce akwai kofar tuba tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, amma ka bar gari kaza. Saboda haka wannan yana nufin tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, haƙƙin da yake tsakaninsa da Allah in ya tuba, tunda ba shirka bane, ko da shirka ne ma in ka tuba akai to Allah zai mai, zai gafarta maka mutukar ka tuba a lokacin da ake karɓar tuba. To ina kuma ga abin da bai kai shirka din ba, amma shirka ce idan ka mutu kana yi to anan kuma ba batun me ba batun gafara amma dukkan wani zunubi wanda yake ba shirka ba in dai ka mutu da imani duk kankantar imanin naka to gurgudan zunubin naka gurgudan abin da za a yi maka na azaba karshe kuma me zaka tafi zuwa ga wato ainihin aljanna a sakamakon abin da yake da shi na imani kamar yadda hadisi yake fi sahih al-bukhari da yazo akan haka ta hanyar irin su hadisu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu to wannan haka yake to wannan sai ya zama raddi ne kan kuma al-khawarij da al-mu'tazila wanda su suke ganin cewa in mutun ya aikata kabira min al-kaba'ir to fa shikenan ya kafirta su al-khawarij da haka kawai dan wuta ne zai dawoma a wuta su kuma al-mu'tazila suna ganin cewa in mutun ya aikata kabira min al-kaba'ir ya aikata haramun kaman kisan kai da gangan da ganganci to wannan in ya mutu wato shi yana manzila bainal manzilatayn wato shi ba musulmi ba kuma ba kafiri ba amma zai dawoma a wuta kaga ta fuskar suna suka saba da juna amma ta fuskar hukunci sun yi tarayya da juna domin waye yake dawoma a cikin wuta shine kafiri to da haka ita kanta manzila bainal manzilatayn ai bid'a ce ina wani magana cewa baka can baka can kai ba mumini ba ba kafiri ba ka'idar da Allah ya bar shine huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basira cikin ku akwai kafiri akwai mumini akwai cewa cikin ku akwai wanda yake ba mumini ba kuma ba kafiri ba wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai kuna kan shari'a ko dai kuna kan me ko kuna kan bata da haka ita kanta manzila bainal manzilatayn bid'a ce daga yan bid'a sune al-mu'tazila to saboda haka wannan matafiyar tasu matafiya ce batacciya ba wai ainihin matafiya ce karbabbiya ba to don haka wannan aya tana nuna muni da kazantar laifi na kisa wanda yake aka yi shi da ganganci to lalle cewa abu ne wanda yake mai mutukar hatsari mai mutukar muni wajen Allah subhanahu wataala shi miqyasun ibnu subaba duk da bai inganta cewa ayar akan ta sauka ba kamar yadda ya gabata miqyasun ibnu subaba kamar yadda al-hafiz ibnu hajar al-isaba fi tamyiz as-sahaba cewa mafiya yawan malaman al-lugha a haka suke al-dhabt insa ibnu subaba amma ya gabata cewa sukan cewa ibnu bubaba wasu ma sukan cewa ibnu subaba an gane da kyau to cewa kisan kan da yayi bisa cin amana to shine Allah ya saukar da wannan aya ayar bai inganta akan ta sauka ba amma dai ya tabbata cewa yayi ta'addanci din lalle dan ta'adda ne kuma manzo Allah ya bada damar a dauki hukunci akan sa kamar yadda yazo min hadisi Anas bin Malik radiyallahu an littafin kitab as-sunan lil imam ad-Darqutni da al-mu'jam al-awsat li abi al-qasim at-tabarani manzo Allah sallake cewa mutanen wannan duk inda kuka gansu ku kashe su to a ciki akwai shi miqyas ibnu subaba din kuma yazo min hadisi sa'ad bin abi waqas a kitab as-sunan lil imam abi daud wanda asalin shi hadisin na anas ibnu mari yana fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim lokacin da aka yi fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa to wadannan mutane hudu lalle duk inda aka gansu a kashe su kar a daga musu kafa to a ciki aka ga Abdul Uzza ibn Khabal shi ya ji jikin ɗakin Ka'aban ma ya makalkale saboda ya riga ya san cewa in mutun ya zo nan ya tsira wannan yana ƙara bayyana jin kai na Allah subhanahu wataala ga bayinsa ta yanda abin da suka yi bisa kuskure to Allah yakan yafiya a kansa amma abin da suka yi bisa ganganci to Allah kuma yakan ɗauki hukunci akai hukunci mai tsanani saboda haka shi zai bayi zuwa ga wanzuwar rayuwarsu tare da cewa dukkaninsu bayinsa ne zai yi yanda ya so a kansu subhanahu wataala ya ce ko da kisan gangancin ne ma babu komi amma saboda jin kai ga su bayi sai Allah ya tanadi hukunci mai tsanani a kai domin rayuwa ta zauna cikin aminci rayuwa ta zauna cikin inganci al'amura su tafi daidai wa daidai ya zanto komi yana tafiya daidai yana wanzuwa a bisa tsarin da ya kamata ya dace. Mutane su zanto zinanin su sun kubita sun ainihin tsira. Shi yasa ya bayu hatta kafiri wanda yake an kulla alƙawari da shi. To shi ma ba a daka kashe shi ba. Kaga kafiri ne amma saboda wannan yarjejeniyar sai zanto ya samu alfarma. Da wanda ake zaune lafiya da shi babu bakin babu watin yaki ahlu zimma ahlu sulhin ahlu amani. To wannan kaga nuni game da kyawun musulunci da kuma tsaftarsa, domin addini ne wanda yake saukakke daga Allah subhanahu wataala. To cewa fa jazaohu jahannam khalidan fiha, anan mun fahimci cewa al khulud yakan zo, ana nufin dadewa cikin abu ba wai tabbata cikin abin ba har abada. Ana nufin al mukthu tawil ba al mukthu al muabbad ba, kamar anan nan da aka ce khalidan fiha, ana nufin mai halin kasancewarsa, wato ainihin zai dawwama cikin ita wannan wutar jahannam din, zai dauki lokaci wanda yake mai tsayi a cikin ta. Bisa wannan abin da yayi na wannan laifi din har sai ya zama na haƙƙin ya fita. An gane da kyau? To wasu kuma sun kalli cewa kamar al-khulud ana kawo shi yana nufin mai dawwama cikin abu har abada. To sai suke ganin cewa abinda ake nufi a nan wanda ya yi kisan kai ɗin yana mai halattawa. To kaga halatta abinda yake haramun mai matsayinsa kafirci ne. Kamar yadda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim. To amma wannan zancen kamar yadda ya gabata yana da rauni, domin idan ya zama da cewa ana nufin wanda yake mai halattawa ya zama kafiri, shi yasa zai dawoma a cikin wuta. To ai shi kafiri yayi kisan kan bai bada mun me dawoma zai a cikin wutar rai mutukar ya mutu yana me yana kafiri ne. Saboda haka wannan zancen yana da rauni, nuni dai akan cewa ma'ana Allah ce khalidan fiha domin nuna tsanantawa da kausasawa kan cewa fa rai na mumini yana da kima. To sai Allah ya ambaci wannan domin nuna alwa'idu shadid akan haka ne, kamar inda yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lalle wanda suke cin dukiyoyin marayu zulman zalunci kawai yasa suke haka, to fa suna cin wuta ne a cikin me cikunansu. Kuma lalle da sanin za su shiga wuta din wanda take abarurawa wadda za a rura ta, wa idal jahimu su'irat. To wannan shine abin da ake nufi a kai, sai zanto al-khulud din al-mukthu tawil wato dadewa dan nuna barazana da razani da firgitarwa. Kamar inda Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun, ai ba musanya dawama ga wani ma gabaninka ya rasulullah. Kaga al-khul ana nufi mai dadewa, kaga ba ana nufin dawama har abada ba, saboda ai duniyar daman za ta kare. Kaga al-khul din me ake nufi kenan, wato ainihin dadewa mai tsayi. Kamar inda ce yahsabu anna malahu akhlada, yana tsammanin dukiyarsa za ta dawama da shi. Kaga ba yana nufin dawama har abada ba, ma'ana za ta ja shi ya dade ya dauki rayuwa mai tsayi ta inda mafi yayiwa duk su mutu su bar shi. An gane da kyau, shine khalidan fiha. وغضب الله عليه كما الله سبحانه وتعالى ياي فشي دشي انان الله يا تبتر ده cewa sifatul ghadab min sifatihi, sifa ta fishi tana daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, sune as-sifatul fi'liyatul ikhtiyariyya, sifofi wanda suke na aiki na ganin dama na zabi ganin damar Allah ne subhanahu wa ta'ala. Da haka yakan yi fishi lokacin da ya cancanci a yi fishi din bisa yanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan sifatul ghadabi sifa ce tabbatacciya ga shi Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sifar fishi din tana nuna mai wato ainihin cikar iko da kuma tsananin ƙarfi da kuma damar zartarwa ga dukkan wanda ka so zartar da abin da ka so zartarwa a kansa, wanda ya cancanci a zartar da wannan abin a kansa ne. To wannan shi ya bawi Allah ya siffanta da siffa ta fishi, domin nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala kaman yanda yake ba da lada ya ba da sakamako ga wanda ya aikata aikin kirki ya lillinka masa ba, to haka kuma wanda ya aikata aikin banza to kuma Allah shi ma yakan damƙe shi. To wannan shi ya bawi sai ya siffanta da siffa ta me ta fishi. Ma'ana fishin Allah ga wanda ya bijire ya saba ya kangare, to Allah yakan yi fishi a kansa matsayin mai ukuba, matsayin wato ainihin kama shi da wannan laifin da yi. Wannan kaga yana nuna mai cikar iko da kuma cikar mulki na shi Allah subhanahu wataala. Idan wanda yake mai mulki kuma ya zanto baya fishi, kowa zai masa abin da ya ga dama, shi ba zai fishi ba, to ina mulkin kuma, ina jagoranci, ina shugabanci? Kaga babu. To wannan shi ya bayi Allah ya siffanta da siffa ta fishi, domin mai daukan hukunci ga dukkan wanda ya cancanci dauki hukunci a kansa. Shi ne falam ma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. An gane da kyau ba? Yayin da suka fusata mu, to sai muka damke su, muka yi musu ukuba, muka dulmiyar da su gaba daya a cikin ruwa. To saboda haka sifatul ghadabi sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wataala, kamar inda yake qul hal unabbiukum bi sharri min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'ibada at-taghut ulaika sharrun makana wa adallu 'an sawa'i as-sabil. To haka Allah subhanahu wataala yake. To amma kuma shi Allah sifa ta fishi ta zama yabo gare shi da cika, saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala fishinsa bai bayu zuwa ga yayi zalunci kuma. An gane? Yawa fishinsa ma yana hukunta masa mai yin adalci, aza komi a inda ya dace. Sabanin shi dan adam, shi kuma dan adam fishi yakan iya zama mai tawaya gare shi, saboda yakan iya fishin inda bai dace ba, sannan kuma fishin yakan iya ɗaukansa ya yi zalunci, ya yi abin da bai kamata ba, duk da shi ma ana neman sa da ya yi fishin a inda ya kamata ya yi fishin, ba wai ya zanto shi ma ba ya fishi ba. Wanda shi yasa kamar yanda ya tabbata fi sahihil Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ɗayanku ya yi hukunci tsakanin mutane biyu, wa huwa ghadban, alhalin shi yana cikin tsananin fishi. Saboda mai nuna cewa wannan fishin zai iya ɗaukansa ya yi abin da bai ba, da bai dace ba, ya yi abin da bai dace ba. An gane da kyau? Shi yasa za mu ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah ce walam ma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asfa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Saboda wannan fishin ransa da ya baci, allunan ma da suke rubuce da attoran sai ya jifa da su, saboda shi bashar ne, min albashar, sai fishin ya masa tasiri. An gane da kyau? Amma walam ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha, amma yayin da ya huce kuma kaga sai ya dauko allunan da suke rubuce da attaurari. Kaga wannan nuni kan cewa dan adam ashe fishi yakan iya jefa shi yayi abin da bai dace ba. To da haka shi fishi yakan iya zama sifatu na qasin gare shi, sifa ce ta tawaya, sabanin shi Allah subhanahu wataala. Shi kansa fishin sifatu kamalin ce, sifa ce ta kamala ga shi Allah subhanahu wataala. Shi yasa sallallahu alaihi wa sallam yake ga wani sahabi cewa la taghdab, kar kai fishi, la taghdab, kar kai fishi, faraddada mirara. To kage yana nufin cewa kar kai fishi irin fishin da zai bayi zuwa game, ka fada cikin zalunci, ka fada cikin sabawa Allah subhanahu wataala, ka fada cikin abin da yake na laifi, amma fishi inda ya kamata a yi fishi din, to anan sai a yi me, sai a yi fushin a nuna damuwa shi yasa shi da kansa manzo Allah sunna yakan yi fushi din yakan nuna damuwa kamar yadda ya zo fi sahihi al-bukhari wa fi sahihi muslim hadithu abdullah bin mas'ud radiyallahu an lokacin da yayi rabo ya raba ganima sai zul khuwais yake cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan raban ba a nufaci Allah da shi ba to abdullah ibn mas'ud radiyallahu an sai ya zo ya labarta manzo Allah yace nan da nan sai naga fuskar manzo Allah ta canja idanunsa sun yi ja kaga alam yayi fishi saboda munin ita wannan magana din sai yace Allah ya ji kan dan uwa na annabi Musa laqad uziya bi akthar min hadha fasabara lalle an cutar da shi ga abin da yafi wannan annabi Musa alayhisalatu wassalam sai ya hakuri saboda ga shi ma manzo Allah sai ya hakuri din sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma fushinsa bai jefa shi ya saba wa Allah fushinsa bai sa shi ya wuce me ya wuce iyaka koda yana cikin fushi to yakan yi abin da ya dace kuma sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yanda yazo hadisi a kitabus sunan lil imam abi daud da kitabus sunan lid darimi da al-musnad lil imam ahmad bin hanbal da jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayin da qurayshu suke batu na magana cewa to kai kana rubuta duk abin da manzon Allah ya faɗa wannan lokaci yakan faɗi magana yana halin nishadi da farin ciki fil ridha wannan lokaci kuma yakan yi magana yana halin fishi yana halin fishi to dan haka sai yazo yake ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullah ibn Amr ibn al-As sai manzo Allah ya ce duk abin da kaji daga gare ni a kowane yanayi na fade shi a halin fishi din ko halin da yake ba na fishi ba ka rubuta domin ba abin da yake fitowa daga gare ni sai gaskiya
na'am
inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma fishin sa ba mai baya masa wato ainihin tasiri ta yana zai yi abin da bai dace ba ko ya bayi zuwa ga yi abin da yake saban Allah ne subhanahu wataala shi ma annabi Musa wannan ya faru ne saboda nuna girman munin abin da suka yi an gane ba wannan shirka ne wannan sai ya bayu ya fusata fushin ma sai yi me sai ya zanto ya gusar da abin nan dinsa karshe har abin da ya faru ya faru shi yasa ma Allah ya ce ghadban sai ce kuma asifan kaga alawo zani fa'alan shi ga tubalaga an gane ba kamar shaba'an ghadaban alawo zani fa'alan wato yana nuna mutun ya cika da fushin kenan to shine wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi abin nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da shi daga rahama wannan yana nuna cewa lalle kisan kai bisa ganganci laifi ne babba ta yanda yake jawo fushin Allah yake jawo tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar tsinuwa Allah shine Allah ya nisantar da kai daga rahama wannan sai yake nuni akan halaccin tsine wa mutum wanda yake ba muayyan ba kace din me yin kaza Allah ya tsine masa ba tare da me at-ta'ayinu ba kama sunansa ko cewa wana kaza wannan yayi me ya halatta din me aikata kaza Allah ya tsine masa ba tare da kama suna ba to wannan ya halatta gashi Allah ce wala'anahu an gane da kyau kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim min hadisi aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahuda nasara domin sun riki kabarurrukan annabawansu a matsayin wuraren bauta a matsayin masallatai suna bauta an gane da kyau to kaga wannan sifa ce ba wai kama suna aka ba ce ba yahude wane ba ko kristawa ne kuma kamar yadda ya tabbata min hadisi ali bin abi talib radiyallahu an fi sahih muslim manzo Allah sunake wasu cewa la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wa dukkan wanda ya tsine wa iyayensa لعن الله من غير منار الأرض الله يسيني ودكن وانده يتنجى ألامر كسا دنيا تفيلي لعن الله من آوى محدثا الله يسيني ودكن وانده يباوى مكركير برنا مفكا يباش ورنزمانا يانا برنا محدثا بكثر الدال كما كأنا كرنت هذا محدثا سيذنتو اسم المفعول لما كون اسم الفاعل an gane da kyau to kaga wannan sifa ce ba wai alatta ayin bane ba wai alatta ayin bane ba wai ta fuskar ayyana cewa wani kaza ba amma alatta ayin ka ayyana ka ce wani kaza ka tsine masa to wannan baya halatta musamman ma wanda yake dan uwanka mu'mini dan ya maka laifi ko dan ya maka wani abu ka tsine masa wannan baya halatta kamar yanda yazo min hadisi Thabit bin Dhahhak fi sahih al-Bukhari cikin dogon hadisin sai manzo Allah yake cewa bacin ya ce kaza ce kaza sai ce wa la'anul mu'mini ka qatlihi la'anta mu'mini kuma kamar kashe shi ne ma'ana ta fuskar laifi ta fuskar nuna cewa la'anta tasa alatta ayin ka ayyana wani da sunan sa kace Allah ya tsine masa laifi ne babba mai mutukar muni to sai manzo Allah ce ka qatlihi kamar kashe shi ne kuma mun ji kashe mu'mini bisa ganganci to ba a yin wannan bai halatta shi yasa yazo min hadisi Abdullah bin Umar fi sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asallar asuba yakan yi addu'a ce Allahumma mal'an fulanan wa fulanan Allah kala an ci wani da wani sai Allah ya saukar da cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin shiryarsu makomarsu ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai ya karɓi tubansu saboda bayinsa ne in sun tuba ya yafe musu ko kuma ya azabtar da su domin su sun cancanci a azabtar da su saboda sun zanto masu zaluntar kawo kansu saboda haka lamarinsu yana hannun Allah subhanahu kai ka ci gaba da kira ka ci gaba da da'awa wannan ana nufin alatta ayin kenan alatta ayin shi yasa kamar yanda yazo min hadisi Umar bin al-Khattab radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wani da ake ce masa Abdullah al-Himar ya kasance yana yawan shan giya ya sha giya yazo a bulale shi a dake shi da takalmi a dake shi da kaza wata rana ya shawo giyan yazo an tsayar masa da haddi wannan yana dukan sa da kaza sai wani ya la'ance shi sai manzo Allah sunake cewa la tal anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasula kada ka la'anci shi kada ka tsine masa domin yana son Allah da manzon sa to ai imanin sa da Allah da manzon sa shi yaba yake da masa haddin ma a masa bulala ya miƙe wuya kuma ya gansu shi mai laifi ne mai sako ne kuma ya miƙe wuya a tsayar masa da haddi din kaga yana son Allah din yana son manzon sa sallallahu kuma aikin sakon da zai sa ka kaskantar da kanka kana jin kanka kai ba kowa ba ai yafi ibada da zarsa ma girman kai da jijji da kai da dokan kanka kai wata tsiya ga al-khawarij kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa in kun ga sallar su za ku raina ta ku haka karatun su haka menene azumin su amma suna fita daga addini yanda kibiya take fita daga abin nan kori idan an harba ta haka suke fita suna fita daga addini yanda kibiya take fita daga jikin kori idan an harba ta yanda kibiya take fita daga jikin abin da aka harbe shi da kibiyar duk fuska abin ya dauka to kaga wannan yana nuna yanda addinin su yake a rushe kenan saboda wannan bautar ta ja musu mai wuce iyaka har shi kansa manzo Allah suna ganin sa a matsayin mai laifi suna zargin sa da laifi yanda zuhu sai ce kai adalci mana ya rasulullah kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari fi sahih Muslim wa zan yi adalci wa zai yi adalci ni ban yi adalci ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau shi yasa ma kamar yanda yazo ta hanya da dama ta hanyar hadisu Jabir bin Abdullah al-Ansari hadisu Anas bin Malik wanda yazo a littafin al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da waninsa irin su littafin al-Musnad lil Imam Abi Ya'la yana yin sallah ma manzo Allah yace ya umarci Abubakar je ka kashe shi da Abubakar yaje sai ga yana sallah sai ya kasa haka Umar karshe har abu yazo kan Ali ibn Abi Talib to shi Ali inda ya same shi kuma zai kashe shi amma sai ya ji sai tadda bayana daya daga cikin hanyoyin hadisi wannan ya inganta amma ragowar hanyoyin musu inganta ba an gane da kyau kage yana yin sallah ba saboda sallah tana sa masa mai wuce iyaka da gururi da jin cewa shi wata tsiya ne to aikin saban da zai sa ka dauki kanka kai ba kowa ba ka kaskantar da kanka yafi aikin da'a da zai sa maka mai wuce iyaka to su wannan al-khawarij in tare da wannan barnar da suke yi amma manzo Allah ce musu mai kilabun nar karnukan wuta ne ga sallar su ga azumin su ga katun al-Qur'ani yace karnukan wuta ne kamar yadda yake min hadisi Abi Umamah al-Bahili al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da kitab as-Sunnah li ibn Abi Asim ya zo min hadisi Allah bin Abi Aufa da kitab as-Sunnah da Imam Ibn Majah fil Muqaddimah duk da akwai magana a isnadudin hadisi to amma kilabun nar karnukan wuta a lokaci dai kuma Abdullah al-Himar mashayin giya sai aka ce innahu yuhibbu Allah wa rasula yana son Allah da manzonsa ashe kullun abin da ake bukata gare ka zanto mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yin ibada domin Allah an gane da kyau wannan shine wannan kuma ba wai ana nufin mai zargin sallah ko azumi ba ko karanta Qur'ani yawaita shi a ba wannan ake zargi ba an gane ba ana zargin masu sifa din irin wannan masu sifa ta karanta Qur'ani da sallah da azumi ita ce sifar wuce iyaka da gururi da jijji da kai da ganin cewa su tsarkaka ne da haka ma suna hukunci kan bayin Allah shi yasa an kai ga ta sako ma sai ce ka kafa da kabar musulunci to wannan su ake ne ba wai ita kanta sallar ake tuhuma ba a sallah ana bukatar ka yawaita ta haka azumi ka yawaita karatun Qur'ani ka yawaita waɗannan ababen nema ne su a karan kansu to kaga anan sai manzo Allah ce kada ka la'anci shi yana shan giya din saboda yana son Allah saboda wannan alatta ayin ne gashi kuma yazo min hadisi Abdullah bin Umar a kitabus sunan lil Imam Abi Daud nan sai manzo Allah kuma ce la'ana Allahu sharibal khamri Allah ya tsine mai shan giya can kuma gashi ya ce la tal anhu kada ka tsine masa nan kuma ya ce la'ana Allahu mai sharibal khamri Allah ka tsine mai shan giya me bambanci to kaga can la tal anhu alatta ayin ne nan kuma la'ana Allahu sharibal khamri kaga wannan alal sifa ne alal wasf to wannan shi ake nufi amma la'anta alal ta'ayin ba da dai bane ya saba manhaji manhaju ahli sunnati wal jama'a duk da wasu suna ganin za a iya yin intikama kamar irin su Abul Farad ibn al-Jawzi kuma ruwaya ce daga al-Imam Ahmad bin Hanbal amma zance ne mai rauni da haka bai halatta so ta iya yiwa kana ance shi kuma Allah ya karbi tuban sa yazo ya dawo zama mutumin kirki to ina za ka kai tsiniwar taka za ta dawo wurinka ne to haka hadisu Jabir bin Abdullah da yake fi sahih Muslim hadisu Abdullah bin Mas'ud da yake fi sahih Muslim hadisu Abi Juhayfa da yake fi sahih Bukhari hadisu Ali bin Abi Talib da yazo al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da isnadinsa akwai al-Harith al-A'war nan ma cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba manzo Allah ya la'anci mai ci riba mun gane ba da wakilin riba da mai yin rubutu sakatare akan riba da ma masu ba da shaida humsawa duk daidai wa daidai suke cikin wannan zinuwa din kaga wannan la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba kaga sifa ce ai ba a ce mai ba ba a ce wani ba an gane da kyau shi yasa da Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalla minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullahin kaga wannan sifa ce ta amma ba za ka dubi ka ce malam wane saboda na san kana boye ilimi Allah ya tsine maka ba tunda Allah ce wa yal'anuhumullahin amma kace din mai boye ilimi din mobe gaskiya Allah yi mai ya tsine masa kaga wannan ghairu muayyan laysa ala ta'ayin to wannan ya halatta shine wala anahu sai Allah ce wa a'addalahu azaban awima kuma Allah ya tanada masa wata irin azaba azima mai girma wannan kaga wa adda fi'ilun madin wato nuni akan cewa ashe wutar ma tana nan Allah ya riga yi mai ya tanada wuta wuta tana nan akwai wuta sabanin NVIDIA da suke ganin cewa babu wuta babu aljanna sai nan gaba za a yi su Allah ya tanada wuta akwai wuta tana nan kamar yadda cewa adda lahu azabun mai azima kamar inda Allah ce kuma fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin kaga fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin kaga fi'ilun madhi an riga an tanade ta tana nikin wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin suratu ali imran bil wawi wa fil baqarati bil fa'i ku tsoraci wutan nan da aka tanade ta domin kafure ashe kaga wutar akwai ta shi yasa ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim min hadisi aisha radiyallahu anha ya inda manzo Allah ya al-isra'u da al-mi'raj yace ya ga wuta har ma ya ga amru ibn luhay yana jan tumbun sa a cikin wuta din inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka yazo min hadisi asma بنت ابي بكر رضي الله عنها في صحيح البخاري يا عند اكاي كسوفي سي منزل الله يتي ياغا وتا ياغا الجنه الله ينونا مسا وتا كما ينونا مسا الجنه يا عند كسوفي يا سام يا اب اكا سامو كسوفي نبي نرانا الكسوفي بالكافي ان غاني دكيو تو شينه وعد له عذابا عظيما تو ايه دي اكاي بتتوا دا داما اكن تا هر ينزو تو اما زامو تكايتا هكا ان شاء الله وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين
الحمد لله
ان شاء الله ان شاء الله منا تنبيه نعم كما نقول
tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi game da maganar yafiya da aka ce a cikin ayar da aka fassara ba illa an yasaddaku yace idan aka samu wasu sun yafe amma wasu bangaren ba su yafe ba kamar a ce bangaren uba ya yafe amma uwa ba ta yafe ba ya za a warware wannan matsalar
idan ya zama na cewa wajen batun biyan abin da ya shafi addiya din sai aka samu sabani tsakanin su awliyaul maqtul kamar abin da ya ambata cewa sai uba ya ce to shi ya yafe uwa kuma sai ta ce a to a wannan lokaci za a karbi maganar ubadi za a karbi maganar ubadi sai a karbi wannan yafiya din saboda hadisin da yazo a kitabus sunan lil imam abi daud da kitabus sunan lil imam ibn majah yazo ta hanyar jama'a min as-sahaba manzar sun yake cewa anta wa maluka li abika kai da dukiyar taka aidin mallakar babanka ne kenan uba yana iya tasarrufi cikin dukiyar ɗansa amma tasarrufin da bai bai saba shari'a ba kamar da ruwaya kuma a sunanul kubra lil bayhaqi ta bayyana haka cewa bil ma'rufi gurgurdan abin da shari'a ta san da shi shine abin da uba zai iya ci cikin dukiyar da to kaga wannan mutun yafi yadin ai shari'a ta san da shi ta yarda da shi da haka idan uba ya yafe to za a iya karban wannan yafiya din game da abin da ya shafi mai batu na abin da ya shafi ita addiya ne, an gane da kyau, sabanin kuma batu na abin da ya shafi in alkisas ne, saboda nuna girman rai din. Wannan shine. Na'am.
Sai ku ce assalamu alaikum. Shin akwai yuwar samun munafikai a cikin musulmi amma kuma suna tsaye akan tauhidi da sunna har cikin zuciya, ko kuma dai kaushin halin su ne ko dabi'ar su ce za ta sa su zama munafikai?
A to ai ba zai yi ba. Mutum yana tsaye kan tauhidi na gaske da sunna ta gaskiya kuma ya zama munafiki? Ai ba zai yi ba. Ba zai yi ba ai. Ai yayi hannu riga da munafici ai. Domin abin da yake kawo munafici ai neman duniya. Neman duniya. Neman duniya da kifuwa akan duniya. Da sa duniya gaba shi yake haifar da munafici ai. To kaga shi ko wannan ai bai tafiya da tauhidi. Domin to shi da shi ne ikhlasul ibadati lillahi azza wajalla, tsantsanta ibada ga Allah subhanahu wataala. An gane da kyau? To kaga ba zai yi ba. Ana nufin da wanda suke da'awar abu din kuma ba da gaske ba. Tunda aka same su a lokacin manzo Allah, to kaga yanzu nema suka fi zama da yawa. Saboda abubuwan duniyar yanzu sun fi yawa akan na wancan lokacin. Kuma adadin jama'ar ma sun fi yawa akan na wancan lokacin. Kuma ga manzo Allah yana rayuwa, wahayi yana sauka, aka iya samun mai munafikai. To ina ga yanzu kuma ba manzo Allah wahayin bai sauka. To kaga yanzu nema munafikan suka fi yawa. Kuma su suke cutar da mu. Yawwa, wasu da sunan addini cewa musulmai ne, wasu ma da sunan cewa sunna ne, amma kuma munafikai ne. An gane da kyau? Wannan shi ne. Na'am.
Amin da ce assalamu alaikum. Malam, shin ya halatta mace mai al'ada ta shiga masallaci ta zauna don jin tafsir ko kuma ta ɗauki ƙur'ani cikakke?
To mace mai al'ada idan buƙata ta bayu. Bukata ta bayu ta shiga masallaci din, ba kuma yanda za a yi sai ta shiga masallaci. Abin nufi ba zai ta iya zama a waje ba, saboda zama wajen za ta iya samun matsala, ko akwai zafin rana, ko zai zama maza ne a wajen, ko zai zama wani abu na barazana zai iya afkuwa gare ta, da dai sauran wasu ababe masu kama da haka. Sai zanto ba inda ya dace ta zauna din sai a cikin masallaci din. An gane da kyau? Kuma akwai buƙatar hakan. To a lokaci za ta iya shiga masallacin sai ta ainihin zauna don sauraron karatun Alƙur'ani, don sauraron tafsiri, don sauraron wa'azi. Akwai hadisi da ya zo fi sahihi Muslim min hadisi Aisha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita mai komin darduma a masallaci, tace ai ina al'ada, sai ce inna haybataki laysat fi yadiki, ai al'adar ba a hannunki take ba. To wannan ai zai iya zama cewa an ce ta shiga ne, to kaga shiga daban kuma zama daban. An gane da kyau? To amma dai illar ta zama daya ai, tunda aka bata damar ta shiga cikin masallaci din tana mai al'ada, to kenan kuma ya halatta ma ta zauna din kenan. An gane da kyau? Tunda alfarmar da ya ɗaya ce, alfarmar shiga masallacin da zaman duk abu ɗaya ne ta fuskar mai kimanta shi masallacin da tsare alfarmarsa. To sai zanto an ba ta dama ta shiga, to ashe kuma wannan ya halatta ta yi mai, ta iya zama kenan. To sai dai kuma akwai hadisin da ya zo a kitabu sunan lil imam Abi Dawud, duk da bai inganta ba, cewa inni la uhillu al masjida li ha'idin wala junub, ni ba na halatta zaman masallaci ga mai al'ada ko ga mai janaba. To kaga wannan inda ya inganta, kaga nassun ne fi mahallin niza, to amma sai dai bai inganta ba. To da haka wancan inna haydataki laysa fi yadiki yana nuna halaccin shiga masallaci. To ashe abin da ya baka damar ka shiga na bukata, to idan kuma aka samu bukata da ta hukunta maka ka zauna kana mai jaraba, ko ta hukunta miki zauna kina mai al'ada, zaki iya zama din. Sannan ga wannan mata, kamar yadda hadisi ya zo fi sahih Muslim, asalin sa ya zo fi sahih Bukhari, wannan mata da take gyara masallaci hatta su ta koma ga Allah, sahabbai suka binne ta bayan sun mata sallah, basu gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su suna gani ai ba sai an gaya manzo Allah, sai manzo Allah ya tambaye ta, suka ce ai ta rasu ya Rasulullah, sai ce ya haka su faka annahum saghiru amra, su suna gani ai ba sai an takura manzo su karshe dai manzo ya nuna min kabarinta ya je ya mata sallah ya mata addu'a sai ya ce Allah ya haskaka kabarukan da suke kewaye da dalilin wannan sallar da nayi mata to kaga wannan mata ita a masallaci take tana gyara masallaci to kaga babu nasin da yace kuma tsohuwa ce ta daina yin al'ada dole kaga wani lokacin al'ada za ta yi me za ta zo mata kuma ita a cikin masallacin take zaune saboda haka a dunkula a cure inda bukata za ta iya zama a cikin masallacin mai al'ada amma in babu bukata to ta zauna a wajen masallaci shi yafi ko musallama masallaci saboda hadisi ummu atiya da yake fi sahih al-bukhari cewa game da sallar idi hatta masu al'ada masu fata sai ce wal ya'tazilna al-musalla wal ya'tazilna al-musalla amma su nisanci mai al-musalla wurin da ake sallar idi su koma gefe su masu al'ada na farko dai saboda su kaga babu sallah din akan su saboda suna al'ada ne sannan kuma saboda wannan shine na'am sai batun daukan al-qur'ani to game da daukan al-qur'ani in ababi ne na koya tana so ta koya ko ababi na muraja'a na kada haddatta ta kwace mata ta dauki mushafin tana karantawa to a wannan fuska babu laifi amma in ba irin wannan fuskokin ba to anan lalle kada ta dauka da bari sai tana cikin tsarki wanda wannan shine mazhabul a'immatul arba'a gaba daya an gane da kyau wannan shine amma cewa la ya massuhu illa al-mutahharun wannan ana maganar Allah al-mahfuz ake nufi kuma al-mutahharun mala'iku ake nufi shi yasa al-imam malik kamar da yake a kitab al-muwatta'i bi riwayat al-layth yace wannan aya da take da ayar fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara kaga mala'iku ake nufi to kaga ita ma wannan din kamar take da ita wannan din daidai wa daidai suke la ya massuhu illa al-mutahharu kuma kaga in muka duba za mu ga sai akai amfani da ismul maf'ul kaga waɗanda aka tsarkake kenan su mala'iku an riga an tsarkake su inda mutane ake nufi to sai da aka mai ismul fa'il tunda su mutane kokari suke su yi me su tsarkaka an gane ba sai dai a ce ainihin illa al-mutatahhirun sai aka kawo ismul fa'il kamar inna Allah yuhibbu at-tawwabin ويحب المتطهرين كذا سيأتي متطهرين فيه رجال يحبون والله يحب المطهرين كذا سيأتي مطهرين كذا كاو اسم فاعل سبب كذا متاني أكيم أجرا وما أجرا سيأتي أي شيء إلا المطهرون ذاك ما لا يكون أكيد فيكم أنا نبي من الله المحفوظ shi yasa ce innahu alquran karim sai ce fi kitabin makanun la yamassuhu kaga ad-damir yaudu ila aqrabil madhkur me aqrabul madhkur din ana kaga alkitabul makanun wanda shine allahul mahfuz mun ce wa qur'ani fa littafi ne na allah saukakke daga allah ba abin da ya hada shi da shaytanu dan me da martani ga kafirai wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun haka mala'iku ne suke saukar da shi ba wai aljannu ba ma abin da ya hada qur'ani da aljannu dan mai da musu martani akwai kuma hadisin da ya zo a kitabus sunan lil imam an-nasa'i kitabus sunan lil darqutni kitabus sunan lil bayhaqi cewa Allah ya massa alqur'ana illa tahir kada a kuskura a shafa alqur'ani sai wanda yake mai tsarki kada a kuskura shafa alqur'ani sai wanda yake mai tsarki to illa tahir anan me ake nufi kenan tahir minan najasa to zai zanto cewa illa tahir ai sai tahirun min ash-shirki wanda ya tsarkaka daga shirka kaga musulmi kenan sawa'un yana da janaba mace tana da al'ada kenan za ta yi daukar alqur'ani tunda ita musulma ce tunda shirka ai najasa ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne dalila ala anna ash-shirka najasun kuma ga hadisi abi huraira da yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim manzo Allah ce aina kunta ya Abu Huraira yace ai kuntu junuban fa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi qahara fa qala subhanallahi ay innal mu'mina la yanjus manzo Allah ce ai mu'mini ba najasa bane me yake nufi ba najasa ba ana ba najasa bane daga shirka an gane da kyau to wannan shine da haka a dunkule inda bukata za a iya dauka ne wallahu alam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.